Jama'a sashin Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Lol FM a kasar Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan VOA Hausa.com ko kuma sashin Hausa.com. Wasu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Naziru Ahmad Hausawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku murhaban lale a shirin na wannan lokacin. To ko da me Kirista da Musulmi suka gana a birnin Kwannin Jamhuriyar Niger?
Laka akwai tsakanin Musulmi da Christian tun asali har ila yau.
Za kuma a ji cewa Najeriya ta yi na'am da shirin zirga-zirgar jiragen sama na bai daya a Afirka. Sannan yau bayan labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan mafita game da karkashin mutane da yan bindiga kan yi a jihar Zamfara. Lambar da za a kira ita ce 2022-2655. Muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masauraro assalamu alaikum. Fadar gwamnatin Amurka ta White House yau Litinin ta ce shugaban Amurka Donald Trump yana goyon bayan tsaurar bincike na gwamnatin tarayya akan masu sayan bindigogi bayan mummunan harin kan mai uwa da wabin da aka kai makon jiya, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 17 a wata makarantar sakandare. Kakakin fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta ce a satin da ya gabata shugaba Trump ya yi magana da dan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Texas na jam'iyyar Republican John Cornyn akan dokar haɗin gwiwa da suka gabatar da dan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Connecticut dan jam'iyyar Democrat Chris Murphy, wanda ya jima yana adawa da yadda ake sayar da bindiga. Kudiri da idan za aka amince zai karfafa bincike akan masu sayan bindiga. Ya zuwa yanzu ana sake duduba yadda za a yi wa kudirin kwaskwarima. Nicholas Cruz ɗan shekaru 19 da haihuwa da 'yan sanda suka ce ya amsa cewa ya harba ɗalibai 14 da kuma mutane 3 a makarantar sakandare ta Parkland High a Florida, makarantar da aka kore shi a shekarar da ta gabata, kuma ya samu damar sayan bindiga samfurin AR-15 wacce ya yi amfani da ita wajen kaddamar da mummunan harin da ya kai bayan da ya tsallake shingayen bincike da ake yi a gabanin sayarwa da mutum bindiga.
‘Yan adawa Afirka ta Kudu sun yi mummunar suka kan jawabin halin da ƙasa ke ciki na farko da sabon shugaban ƙasar Cyril Ramaphosa ya gabatar, inda suke tambayar ko shugaban yana da ƙwaƙwaran shirin tunkarar matsaloli da ƙalubalen da ƙasar ke fuskanta. Kwana ɗaya bayan da ya kama aiki ya maye gurbin shugaba Jacob Zuma da bai da farin jini, Ramaphosa ya yi wa ‘yan ƙasa jawabi, inda ya bayyana manya-manyan gurorin gwamnatinsa. Ya kuma kalubalanci 'yan Afirka ta Kudu da su bi sahun su shugabansu mafi wanda ya ɗara kowa, wato marigayi Nelson Mandela. Amma zaman majalisa a yau Litinin ta baiwa 'yan adawa damar nuna irin gazawar da ke kunshe cikin jawabin na shugaba Ramaphosa. A halin da ake ciki kuma, jama'a masu yawa ne a Zimbabwe suka fito domin tunawa da rayuwar tsohon shugaban 'yan adawa Morgan Tsvangirai a gabanin jana'izarsa da za a yi gobe Talata. Tsvangirai ya mutu ne a Afirka ta Kudu ranar 14 ga watan Fabrairu bayan kwashe tsawon shekaru 2 yana fama da ciwon daji.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Amurka ta bayyana niyyarta ta tattaunawa da Koriya ta Arewa duk da cewar da wuya a samu warware matsalar da ke tsakaninsu ta makaman nukiliya a cikin ruwan sanyi a ɗan ƙaramin lokacin nan a nan gaba. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya bayyana a jiya Lahadi cewa yana da niyyar barin hanyoyin sadarwarsu da Koriya ta Arewa a buɗe, kuma yana kasa kunne domin ji da ganin alamun daga gwamnatin Kim Jong-un da ke nuna cewa ta shirya shiga shawarwari. Wannan sauya matsaya da gwamnatin shugaba Trump ta yi da kan batun tattaunawa da hukumomin Pyongyang ba tare da gindaya wani sharadi ba da kuma kaucewa yin amfani da ƙarfin soja akan Koriya ta Arewa na zuwa ne bayan wata yarjejeniya da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in suka cimma na maida wuka cikin kube da Koriya ta Arewa, inda suka haɗa kai a wasannin Olympics. Amincewar da Koriya ta Arewa ta yi na shiga wasannin Olympics na hunturu da ake yi a Pyeongchang ta Koriya ta Kudu da kuma dakatar da kokarin da ita Koriya ta Arewa take yi a tukbara na haɓaka makami mai linzami da za ta iya goya nukiliya da za ta farwa Amurka da su. Amurka ma ta taimaka wajen rage zaman dardar a yankin ta wajen rage rawar dajin da take yi wajen dage rawar dajin da take yi duk shekara da Koriya ta Kudu har sai bayan an kammala wasannin na Olympics.
A yau Litini ne fadar Kremlin ta musanta zargin da ake yi wa gwamnatin Russia na yin katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka da aka yi a shekarar 2016. Kakakin fadar ta Kremlin Dmitry Peskov shine shaidawa manema labarai hakan cewa wannan zargin ba shi da fatushe. Bayanan sun zo ne ƴan kwanaki bayan da mai bincike na musamman na Amurka ya tuhumi mutane 13 ƴan asalin kasar Russia da kuma wasu kamfanonin kasar su uku da laifin kaddamar da kamfe ta haramtattun hanyoyi domin hautsuna zaben da ta yadda zai taimaki Donald Trump. Tuhumar da tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka wato FBI Robert Mueller yi. To labaran duniya kenan aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To zamu fara yada zangon ne a Najeriya inda kasar ta rungumi shirin na nazarga zargar jiragen sama na bai daya wanda kungiyar tarayyar Afirka ta bullo da shi. Tunuma gwamnatin kasar ta kafa wani committee wanda zai bullo da tsarin da Najeriya za ta bi na shiga shirin. Kan wannan wakilinmu Abuja Umar Faruk Musa ya tattauna da ministan sufurin kasar jiragen kasar Hadi Sirka wanda ya ce
to wannan alfanun da zai kawo Najeriya yana da yawa saboda mu Najeriya muke da yawan al'umma dimbin al'umma miliyan 180 rabin Afirka ta yamma Najeriya ce saboda haka kuma nan ne kasuwar take idan muka kafa kafanin jiragen sama su kwari su ne za su kai zuwa kasashen nan wato su tafi Egypt su tafi Morocco su tafi Algeria su tafi Afirka ta Kudu su tafi Namibia da makamantansu dukkanin su dinnan Najeriya ta zama cibiya kuma an kallon ma yadda tasawirin Najeriya take Allah shi ya rahama sa da albarka sai ya samu a tsakiyar Najeriya daga nan Najeriya duk inda zaka kai cikin lokaci you know misali in ka dauki wanda ke Morocco yana so ya nemo inda Afirka ta Kudu take kaga tafiya ce ta musamman amma daga Najeriya zaka kaiwa wannan wuraren cikin sauki saboda ka mu ne zamu amfana fiye da sauran kasashe
idan ana magana jirgi daya na kasashen Afirka shin ta yaya zai saukar da farashin kuma ta yaya za ku iya gwagwarmaya da kasashen wajen da a nan ne Afirka suke yawan samun kasuwancin su
abin da shine wato koda ba a zama kamfani guda ɗaya bane tilo amma kamfani ne wanda suke kawance da juna na nahiyar Afirka sai dai kuma kowannen su na da damar je ko ina kuma bisa ga daidaituwa akan matsayi da mukami na su kamfanonin baki da amma ticket dinka misali kila na Ethiopian Airlines zai yi amfani a Nigeria Airlines misali kuma idan aka yi wannan makarfa zamu iya yin gogayya kamar yadda su ma kamfanonin da suke na sauran kasashen duniya musamman na Turai suke yi dan yanzu abin takeici shine kashi 80 daga cikin 100 na sufurin sama da ake a nahiyar Afirka ba ɗan Afirka ke yin shi ba to wannan muke so mu canza ya koma kashi 80 zuwa 90 ɗan Afirka ne suke yi asalin Afirka
Hadi Sirka kenan ministan sufurin sama a tattauna da nayi da shi a Abuja Umar Faruk Musa mu Amurka a Abuja Nigeria
To a gaida Umar yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Niger inda Kirista ƴan ɗariƙar Katolika na birnin Kwanni suka ziyarci musulmi na mashabar Shi'a Haruna Mamman Bako gare ka
Wani abu ne wanda ba sabon bayarwa kana a garin birnin Kwanni inda Kristocin Cocin Katolika na garin a ƙarƙashin jagorancin Pastor Charles Kamnet suka kaiwa musulmi na mazhabar Shi'a ziyara a garin birnin Kwanni. Shin menene dalilan wannan ziyarar ita ce tambayar da na yi wa Maxilan Obago da ke tare da rakiyar Pastor nasu.
Guri wanga haduwa don a samu zaman lahiya don kusan a duniyan mu ne yau. Tashi-tashi yankula ya yawa amma mu nan a nan ku ni zaman tarin mu da ƴan uwan mu musulmi lalle godiya na zamu cewa shi yasa mu na so wannan zaman tarin ya zamanto muna alheri wanda zamu ya mu ci gaba da shi kuma Allah ya kama muna
ana so bangaren Malam Usman bin Isa cewa da Malam Manu shugaban ƴan uwa musulmi na garin birnin Gwanni yace
mun tattauna dangane da abin da ya shahi alaƙar juna wace alaƙa akwai tsakanin musulmi da kiricin tun asali har ila yau kuma me ake son musulmi ya zama me ake son shi kiricin din ya zama wannan shine a dalilin haduwar mu da ganawan mu yanda kowanne mu zai yi addinin sa bisa ga huja ba tare da ya shiga gonar wani ba haka misali
su ma mata kristoci da su kallarci ganawar bangarorin guda biyu sun ce abin yana da ma'ana Pelagi Madam Maris tayi ce daga cikin mata kristocin cocin katolika da su kallarci wannan ganawar
Danganta nanamu ya gamu sosai tsakanin Krista da Musulmi ko ne yanzu abun kallo na abun bada shawa sosai
a cewar malama Ruma na Tunuhu ganawar su na taimakawa domin samun zaman lahiya
wallahi muna farin ciki da Allah ya nuna muna wannan rana da Allah ya samu ka gana tsakanin mu da ƴan uwan mu Krista ba dan komai ba sai dan kauna kuma Allah ya kara fahimtar junan kinmu
bangarorin guda biyu sun rabu cikin farin ciki da murna Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
To a gaida na Kwanni kamar yadda muka faɗa a baya an jima kaɗan za a kira wayar mu a bayyana ra'ayoyi kan mafita game da kashe-kashen mutane da ƴan bindiga suka dade suna yi a jihar Zamfara kafin nan ga wannan ƙarin bayani
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To da alamar kira na farko ya fito ne daga Kaduna wake kan layi a Kaduna
Assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum salam
Sunana Adamu Jeji daga kamfanin fasihi Jaji Kaduna Nigeria
To muna jin ka
kuma dangane da wannan al'amari da ke faruwa musamman a jihar Zamfara idan in muka duba abin zamu ga kusan ko ina aka sanin namu jahohi kadan ne zaka ji ba sa fama da wannan tashi na amma ba kamar na jihar Zamfara Tuni kira na naji shi shugaban kasa ya bada umarni shi minista gaba ɗaya ma na tsaro Mansur Adan Ali da kuma aiki na ƴan sanda gaba ɗaya da sakatare a Zamfara nan gaskiya duk komawan su can ba shi zai zama karshen mafita ba tunda ba za su kwashi bindiga ne su dajin ba yana da kyau ne ba shakka gwamnati ta yi tsaya tsayin ne daka gaskiya irin abubuwan da ke faruwa a garin Zamfara ko kuma jihar Zamfara nan yana da kyau ba shakka a ga an kawo karshen wannan lamari dan abin na watsuwa ne yana ba shigan jihohin da ke kusa da wannan jiha ta Zamfara
To mun gode da shawarar ka. Bari mu je jihar Zamfara kanta. Wake kallaye a Zamfara?
Ina magana da Muhammad Sani daga nan ne a Gusto.
To Malam Muhammad muna jin ka.
To gaskiya mu tsakani da Allah mu muna tunanin kamar gwamnatin jihar Zamfara na da hannu ga wannan al'amari. Tunda wani lokaci sai an gaya ma jami'an tsaro a ce ya hu abu zai faru. Zai faru kadiba ko sarkin duniya inda abin da ya faru ya kira waya. Su uku yana kiran kwamishinan ƴan sanda ya ki ɗaga waya ya ce ga abin da zai faru ga abin da zai faru amma sun ki ɗaukan mataki
to amma malam mutane malam mutane da dama za su ja da wannan ra'ayi naka na cewa gwamnati na da hannu a ciki tunda ba ka da wata ƙwarar hujja to mun gode da ra'ayinka malami na gaba
malam Altini
muna jin ka
daga nan Sokoto
to yi bayanin ka muna ji
to game da kashe-kashen da aka yi Zamfara muna kira gwamnatin tarayya don Allah don Annabi ta ja kunnen gwamnan nan da Zamfara kana jina ko
muna jin ka
don Allah don Annabi gwamnatin tarayya ta sa hannu game da kashe-kashen da aka yi jihar Zamfara saboda zub da jini na musulmi ko shi to gaskiya ba karamin masiba ta ba ga al'ummar musulmi.
To mun gode da shawararka da fatan gwamnatin tarayya za ta ji wannan shawarar ta dau mataki. Bari mu kada Baucin Yakuba, wake kan laye Bauci.
Eh, salamu alaikum, kuna tare da Umai Dawa da wake Lute da gaban kuma ta gadau.
To muna jin ka na gadau.
Eh, lallai gaskiya har ga Allah wannan abun gaskiya gwamnatin da fariya da kyau ta sa jami'an tsaro su yi gaskiya har ga Allah.
Kana ganin abun bai dame ta ba?
Eh, to mu dai addu'a da muke kenan ta sa jami'an tsaro kawai gaskiya har ga Allah wannan abubuwan da yake ya dame mu har ga Allah.
To mun gode da ra'ayinka. Bari mu koma shiyar Sokoto Zamfara din, wake kan laye daga Sokoto.
To kuna tare da Usman A Bello Bunkari, karamin hukumar mulki ta Dinji a jihar Sokoto Najeriya.
To muna jin ka Malam Usman.
A to mu da gane da wannan al'amarin gaskiya ya dace gwamnatin Najeriya da cikin jawabin Muhammadu Buhari ta dauki matakan da tsohon shugaban kasar ta Najeriya Obasanjo ya saka abin da ke faruwa a Senato. Ya dace wannan gwamnati a ce dake shi tunda ba su yi takwa da komai, yanzu a ce ministan tsaro dan jihar ne. Ga gwamnati yana kallo wannan abin da ya faru a kwanuka, kowa ya ji an ce za a kai wannan harin. Aka ji aka kai shi ba dauki wasu matakai ba.
To amma ya dace a Najeriya ya dace. Yawa, wasu na ganin wasu za su ce ai wannan rigimar ta gabaci wannan gwamnan, baka ganin ba kamar adalci ba?
Ba wai rashin adalci ba, yana da kyau ai duk abin da an ga ce mutum ya yi an yi dai an yi biyu ya kasa kawo mafita gare shi. To a dokin matakan sauya shi domin a ga cewa an samu mafita ga wannan al'amura, da fatar Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya.
Mun gode da shawararka. Bari mu je mu jihar Kwara, wake kan laye a Kwara.
Assalamu alaikum wa rahmatullah, mai magana Bello Garba Dina Sokoto Najeriya, mai blog da kayan wuta kala-kala daga nan Kwara a Najeriya.
To dan Sokoto a Kwara, kuna jin ka?
Faruwa musamman ma a jihar Zamfara, sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dai idan muka duba gaskiya sakaci ne na hukuma, shi kanshi wannan gwamnan na jihar Zamfara ya ji tsoron Allah ya sani duk rayuwar da take wanta. Sakacinsa gaskiya Allah zai masa hukunci tsakaninsa da wannan. Dan ya kamata a ce a ɗauki matakai na kariya, amma an yi sakaci. Gaskiya akwai sakaci na hukuma. Wannan shi ne ra'ayina, mai magana Bello Garba daga nan Kwara, nagode BOA.
To mai kala-kala, bari mu je mu jihar Kaduna, wake kan laye a Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah, sunana Yahu Sulaiman Madaci, karamar hukumar Kauri, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya.
To Malam Ya'u, muna jin ka.
Daji wannan batu gaskiya tsakani da Allah ka san ayyana ainihin hukumar 'yan sandan Najeriya a matsayin hukuma mafi koma baya da wajen yin aiki abin rashin abin da ya dace. Hakan ko yana da asali ne da rashin kula da su kansu haƙoƙin 'yan sandan. Kuma yau 'yan sanda da za a dinga ba su haƙoƙinsu, ana kula da duk abin da zai kai da dawo, kuma rayukansu a dinga yi musu inshoran rayuka. Saboda 'yan sandan wasu za a ce ga masu ɓarnata, amma suna kallon ko sun ji an kai su banza, za a bar ƴaƴansu a cikin wani kukuba. Sa'in nan a ce maka barayi ko ƴan fashi, sa'in nan ɗan sanda ya ce wai mota ba mai. Kaga duk wannan abun bakin ciki ne da gwamnati ya kamata ta duba ainihin harkar tsaro da kyau, kuma a samar musu da kayan aiki na zamani, ba wai irin tsohon kayan aiki ba wanda wai ɗan sanda sai ya ce a'a yana cin ofis ne ga komai ma. To ina tunanin ta hakan da a samu ainihin samuwar ayyuka mai kyau insha Allah. Ya wuce yamma daki.
To mun gode da wannan shawara taka. Muna Kaduna dai, wake kan laye a Kaduna.
Ibrahim Kalman Sigarba, barka da lasariya.
Barka da warhaka.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To gare ka Murtala.
So gaskiya muna ta'aziya da jajantawa da tsaye jimami da su al'ummar Zamfara. Abin ba daɗi makotanmu ne gaskiya, kuma mu kullum mune masu shugabanni kyakkyawan zato. Ba wani shugaba ko shugaban ƙasa da zai so ya yarda al'ummar shi haka a dinga kashe su. Amma kuma su sani nauyi na kan su ne, kuma Allah zai tambaye su ya kamata a ce su miƙe tsaye. Kaga akwai ran da wani lokuta can baya gwamnan Nasarawa an ce har ya je zai hauji jihar shi Almakura, ana kisa ya fasa tafi, aka ce sau jiya zai ya fasa ya hau mota ya koma jihar shi don ya jajjanta al'ummar shi ya nuna damuwar shi. To ya kamata irin wa'innan gwamnoni su dinga nuna haka, sai al'umma ba za su zarge su ba, da fatan za su gyara kuma ta shi lafiya.
To mun gode da Murtala. Har yanzu dai mun makale a Kaduna, wake kan laye a Kaduna.
To na ji da kwarana ya sauka. Ni ma sunana Murtala Tofin Darai, daga nan garin Targodam na kira waya nan kusa da garin Jaki.
To Murtala, magajin Murtala, muna jin ka.
To ba shakka tsakanin Allah muna da jika ma ainihin al'umman Zamfara da Najeriya gaba daya ta'aziya bisa wannan gagarumin rashi da aka yi. Kuma tsakanin Allah ni abin hannu bani mamaki a ce wai ministan tsaro fa dan Zamfara ne fa amma ga irin waɗannan abubuwa da yake faruwa. Ka gani? Kuma an ce in kana so ga inda makamai suke yawo wallahi ka je Zamfara nan ka gani. Ya sun san duk kowa abin nan ne da bal.
To mun gode da wannan ra'ayi naka da fatan gwamnati za ta dau matakin da ida ce. To mun gode wa wannan kudu da ya bada gudummawa ga shiri na gaba. To ga shiri na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a muna fatan mun sami ku lafiya kalau a wannan sabon shiri na labaran wasanni wanda a yau zai fara da labarin da bai da dadin ji domin kafofin watsa labarai da dama na Najeriya. Wanda saka hada da jaridun Vanguard da Punch da kuma gidan television na Channels sun tabbatar da mutuwar wani shahararren dan kwallon kafa da ke buga a Kano Pilas a Kano wato Chinedu Udoji matashi dan shekaru 28 haihuwa wanda Allah ya masa cika jiya bayan wani hatsarin mota da ya samu. Ita ma Kano Pilas din da kanta ta tabbatar da mutuwar wannan dan wasan nata a shafin ta na Twitter. Hukumar kwallon kafa ta Najeriya da kungiyar kwallon kafa ta Rivers United da Rangers da Wayne Badu sun taru suna bayyana juyayi kan wannan babban asarar da aka yi wacce ta zo kuma ba zata ba tsammani. An ce lamarin ne ya faru ne jiya da dare lokacin da shi Udoji din yake kan hanyarsa ta koma masaukin su na Kano Pilas Club House bayan da ya je hotel din tsofaffin abokan wasansa na kungiyar kwallon kafa ta Yamba wacce ya taba yi mata wasa ya je kai musu ziyarar zumunci. To yana barin su yana koma kan hanyar sani wannan al'amari ya faru. Shi da Chinedu Udoji ya fara wasa da Kano Pilas ne a shekarar 2016 bayan ya yi kakannin wasanni kamar guda 7 da kungiyar kwallon kafa ta Yamba wacce sau biyu tana cin kofin kalubalen kana Afirka. To Real Madrid ta tsallake rijiya da baya a wasan da ta yi jiya da dare inda da kyar bayan an sha ta ci 2-1 a rabin lokaci na farko ta dawo ta ci Real Betis da ci 5-3 a gasar da suka yi cikin rukunin wasan na La Liga. Makasan shu sau biyu yana saka kwallo a raga wanda kunko bayan shi captain Sergio Ramos da Cristiano Ronaldo da kuma Karim Benzema da sun saka Real Madrid kwallaye a cikin ragar yan Real Betis. Daya daga cikin kwallaye da Asensio ya sa a raga ita ce ta zama ci na 6,000 da Madrid suka yi a wasannin La Liga wanda kuma ya sa ta zama a tarihi kungiyar farko ta samu kaiwa a wannan matsayi. Sai mu shiga kwallon tennis inda Roger Federer ya sake darewa akan kujerar shugabancin zakarun kwallon ta duniya bayan da ajiya ya ragargaza Grigor Dimitrov na kasar Bulgaria da ci 6-2 a kasa ga awa daya na wasan da suka yi ajiya din wanda kuma wannan ya bayo shi Federer damar ya lashe kofin sa na chess din da 7 a cewar kamfanin dillancin labaru na AP. Daman dai duk kwallaye 6 da ko kuma duk karawa sau 6 da suka yi da ci Dimitrov din a can baya da Federer din Dimitrov din ne yake shankashi a matsayinsa na wanda yake da shekaru 36 da haihuwa a duniya. Roger Federer yanzu shine wanda fi yawan shekaru da yake rike da wannan matsayi na farko wato zaman zakaran wannan kwallon. Federer ya ce babban burin da ya sa a gaban sa shine cewa ya ga ya ci wannan kofi na duniya a kan wani dari. To su dai uku kawai suka rage masa. To bari mu kankare da duba wasannin Olympics na sanyin hunturu da ake yanzu haka a birnin Pyeongchang na Koriya ta Kudu inda har yanzu Norway ce take sahun gaba a yawan tara wato lambobin girma. Yanzu tana da jimillar lambobi 28 ta biyu ita ce Jamus da lambobi 20 sai kuma Canada da jimillar lambobi 17. Jama'a abin da ya sauka labaran wasannin yau kenan sai wata Litinin Allah ya kai mu mun bar ku lafiya.
Yanzu kuma ga shirin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kowace ranar Litinin ta uku a watan Fabrairun kowace shekara, Amurkawa na karrama shugabannin kasar na da da kuma na yanzu. An keɓe ranar ne domin karrama shugaban Amurka na farko wanda ya fi tasiri George Washington da aka haifa 22 ga watan Fabrairu a shekarar 1732. Ranar ta zamo wadda ake karrama shugaba Washington amma ba hukumance da aka fara a shekarar 1800 bayan mutuwarsa. Amma daga bisani ta zama hutu da gwamnati ta ayyana a duk kasar a shekarar 1885. Tun daga lokacin kusan rabin jihohin kasar sun yi kuskurima ga yadda suke yin hutun. Suka hada da wani shugaban na Amurka. A wannan rana kusan rabin jihohin Amurka suna karrama shugaban Amurka na 16 Abraham Lincoln. Wannan shawara ce da ta dace. An haifi Lincoln ranar 12 ga watan Fabrairu a shekarar 1809. Kamar shugaba Washington, shi ma ya yi matukar tasiri a tushen Amurka da ci gaban kasar. Washington ya jagoranci sojoji 'yan tawaye da suka kwato wa Amurka 'yancin ta daga mulkin sarauniyar Ingila. Inda suka aza tattalin arzikin kasar kan hanya kuma suka yi wa Amurka jagoranci har zuwa matsalolin kwadago wadda daga ƙarshe ya kai ga haifar da dawwammamiyar demokradiya ga gwamnati mai aiki bisa doka. Bayan ya sauka daga aiki da kansa, bayan ya kammala wa'adi biyu na shekaru hudu-hudu da tabbatar da miƙa mulki cikin kwanciyar hankali, shi ko Lincoln a wani bangaren shine ƙaro ɗaya hada kan kasar Amurka guri ɗaya bayan yakin basasar da ta rarraba kawunan kasar, ya kuma share fage domin rarraba iko tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi. Daga ƙarshe matakan da ya dauka suka juya tsarin gwamnatin tarayyar da jihohi masu ƙarfi zuwa gwamnatin tarayya mai ƙarfin gaske. Sabanin abin da yake a ƙasa, waɗannan canje-canjen da ya aiwatar ya fara ne da dokar hana mallakar bayi. Kafin yakin basasa, wasu daga cikin jihohin sun bar dokar mallakar bayi, wasu kuma suka hana. Ranar 1 ga watan Junairun shekarar 1863, shugaba Lincoln ya ayyana dokar hana bauta a jihohin kasar da suke tawaye. Hakan ya yi sanadiyar kuskurima ga tsarin mulkin Amurka karo na 13, wanda ya hana bautawa a duk faɗin ƙasa. Muna karrama shugaba Washington da Lincoln domin sun kasance abin misali da kwaikwayo kan yi wa al'umma hidima. Ranar karrama shugabanni, muna karrama shugabannin da suka wuce da na yanzu, yayin da suke ci gaba da mutunta rantsuwar da suka yi na adanawa da kare kundin tsarin mulkin Amurka. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi, za ku iya rubuta wa editorials a VOA Washington DC lamba 20237 USA. Za ku iya bayani tare da duba duk editorials umma a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials.
Yanzu kuma ga labaran duniya, amma fa a takaice.
Fadar gwamnatin Amurka ta White House yau Litinin ta ce shugaban Amurka Donald Trump yana goyon bayan tsaurara bincike na gwamnatin tarayya akan masu sayan bindigogi bayan mummunan harin kan mai uwa da babun da aka kai a makon jiya, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 17 a wata makarantar sakandare. Kakakin Fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta ce a satin da ya gabata shugaba Trump ya yi magana da dan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Texas na jam'iyyar Republican John Cornyn akan dokar haɗin gwiwa da suka gabatar da dan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Connecticut dan jam'iyyar Democrat Chris Murphy, wanda ya juma yana adawa da yadda ake sayar da bindiga, kudirin da idan aka amince zai karfafa bincike akan masu sayan bindiga. Yanzu ana sake dudduba yadda za a yi kudirin kuskurima. ‘Yan adawa a Afirka ta Kudu sun yi mummunar suka kan jawabin halin da ƙasa take ciki na farko da sabon shugaban ƙasar Cyril Ramaphosa ya gabatar, inda suke tambayar ko shugaban yana da ƙwaƙwaran shirin tunkarar matsaloli da ƙalubalen da ƙasar ke fuskanta.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma gobe ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Naziru Ahmad Hausawa da ya taya ni, da ita kuma Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa gobe.